sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Aisha Mu'az tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan lokaci cikin shirinmu na safe yau Talata 25 ga watan Yuli ta shekara ta 2023. Kafin ku ji irin guzurin da muka nado muku a cikin shirin namu na yanzu, ta farko ga kanin labarai.
To Aisha, Amurka ta sanya takunkumi akan wasu jami'an mali guda uku bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girki da kuma fadada ayyukan kungiyar mayakan Wagner ta Rasha a cikin kasar. Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki 100, kungiyoyin fafutuka sun yi kira ga kasar Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassauta wa 'yan gudun hijirar Sudan din sharadin shigar kasar ta. A yayin ziyarar da zai kai Kenya da Somalia, wani babban jami'in Baitul Malil Amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar Moscow daga yarjejeniyar fadda hatsi ta tekun Bahar Aswad zai yi tasiri kan kasashen Afirka.
To kanin labaran kenan aka saurara. Idan muka tsanduma cikin shirin kuma za a ji irin halin da ma'aikatan da suka kammala aikin gwamnati suke ciki a sakamakon.
Ina da shekara 8 na ritaya, Allah sai ne babani hakina ba. Akwai waɗanda suka yi shekara 13, 14 haka yake, wallahi na ga maka ba su hake su ba.
A kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani a cikin shirin. Bayan yin nazari akan irin mahimmanci da alfanun da ke tattare da ilmantar da al'umma musamman ma a ƙauyuka, hukumomi a Niger sun yi wata hoɓɓasa wajen inganta ilimin yara a karkara.
Mun zo don mu ga kakane za a yi a samu strategikin yara su tafi lakwal, su yi lakwal da kyau. Mu ga wasu irin lakwal ne ya kamata a yi, kwalkin da za a yi, kaka za a yi su yi aiki.
Sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya. Amma sai bayan Maryam ta karanto mana kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Amurka ta sanya takunkumi kan wasu jami'an mali uku ciki har da ministan tsaron kasar bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girki da kuma fadada ayyukan kungiyar mayakan Wagner ta Rasha a cikin kasar. Baitul Malil Amurka ya ce ya sanya takunkumi kan ministan tsaron kasar Mali Sadio Kamara, wanda ya ce ya yi tafiye-tafiye da yawa zuwa Rasha a shekarar 2021 domin taimakawa cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar Wagner da gwamnatin rukun Mali akan tura sojojin hayar zuwa kasar da ke yammacin Afirka. Haka kuma shi ma babban hafsan sojan saman kasar Mali Alu Boy Diara da mataimakin hafsan sojan saman kasar Adama Bagakuyo an sanya musu takunkuman kamar yadda ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin. Kasashen Rasha da Mali dai sun ce mayakan na Rasha da ke ƙasar ta Afirka ba sojojin haya ba ne, amma masu ba da horo ne don taimakawa sojojin ƙasar a yakin da suke yi da mayaka masu zafin kishin addinin Islama tsawon shekaru 10. Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki 100, kungiyoyin fafutuka sun yi kira ga kasar Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassauta wa 'yan gudun hijira sharadin shiga kasar ta. Suna mai cewa 'yan Sudan da suka rasa matsugunan suna cikin halin kaka na kayi. A halin da ake ciki, asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya na UNICEF ya ce ya samu sahihan rahotanni da suka nuna cewa an kashe akalla kananan yara 'yan Sudan 435, wasu akalla 2025 kuma suka jakkata a cikin kwanaki 100 da suka wuce, abinda ke nufin kusan cikin sa'a guda ake kashe fiye da yaro daya ko a jakkata su. Tun daga ranar 15 ga watan Afrilu, sojojin Sudan da dakaran RSF ke gwabza fada, lamarin da ya janyo rikicin jin kai a cikin Sudan da makwabtan kasashe. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce a shirye take ta sake kiran zaman tattaunawa a birnin Jidda na kasar Saudiya don kawo ƙarshen fadan, amma sai idan bangarorin da ke fadan sun nuna aniyar su ta kiyaye yarjejeniyar da aka cimma a Jidda a ranar 11 ga watan Mayu game da kare farar hular Sudan da kuma cimma tsagaita wuta daga baya.
Da dan wani lokaci Maryam za ta sake karanto mana sauran labaran. Kafin nan dai ga rahotonmu na farko wanda zai lula mu kasar Niger.
inda ma'aikatar da ke kula da al'amuran harkokin ilimin kasar ta kammala wani taron da ta kira da zimmar samar da mafita kan matsalar ilimi musamman a yankunan karkara wanda galibi ake barin su a baya bisa wasu dalilai. Daga Nijar ga Hamid Mahmud da cigaban rahoton.
Karancin kwararrun malamai da rashin ingantattun ɗakunan karatu a karkara da nisan makarantu a galibin yankunan karkara na daga cikin matsalolin da aka yi nazari a kansu a yayin babban taron bunƙasa ilimi domin samun mafita. Fannin ilimi na kan gaba a jerin ayyukan da shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed ya yi alƙawarin baiwa fifiko a tsawon wa'adin mulkinsa. Domin a cewarsa duk wani cigaba ba zai samu ba sai da ilimi. To sai dai rashin bawa yaran karkara ilimi na yi wa ƙudurin shugaban tarnaƙi. Mafari kenan da hukumomin Nijar gudanar da babban taro kan bunƙasa ilimi yankunan karkara. Na Tatu Ibrahim, ministan ilimi na ƙasar Nijar.
Wannan faramfi mun zo don mu ga ƙaƙane za a yi a ƙasa kamar tamu wanda take da miliyan 1,267 kilometer kare. Ya kamata a samu strategy. Jikin da ya kamata a yi yaran da ya kamata su tahi lakwal a wannan jihar su tahi lakwal su yi lakwal da kyau a wannan forum kin muga wasu irin lakwal ne ya kamata a yi ikwarkin da za a yi kaka za a yi su yi aiki.
Taron kuma ya mayar da hankali ne kan samar da hanyoyin tallafawa ilmantar da ƙananan yaran karkara. Muhammad Anako shine shugaban majalisar jiha ta Agadez.
Nous avons compris depuis qu'on a cessé.
Yace za mu mayar da hankali ne wajen neman hanyoyin bunƙasa ilimin yara. Mun lura da irin rukun sakainar kashin da muka mai ilimi a yankunan karkara shine babbar matsalar da ke hana mu ci gaba. Saboda haka muke son samun mafita, ko mafitar ita ce samar da ingantaccen tsarin da zai kula da harkar ilimi musamman ma a yankunan karkara.
Metal l'accent les écoles nomades.
Kuma bayan ilimin yaran karkara wata matsala ce da ke hana ruwa gudu a kokarin ilmantar da al'ummar kasar. Saboda haka masana irin su Alhaji Labo ke ganin wannan taron wata hanya ce ta bunƙasa ilimi a Nijar.
Forum wannan zai bunƙasa ilimi insha Allah, za a samu duka matsaloli na bada ilimi daga cikin kashi 100 kashi 80 kinan ko 110 za su samu su warware. Kuma mai murna da shi insha Allah, kuma ilimi zai ci gaba na cikin daji za su waye ma mutane menene ilimi, menene ɗaukar shi, menene bada shi, menene muhimmanci shi. So sai yana da ma'ana, yana da tasiri.
Taron da aka shafi kwanaki biyu ana gudanar da shi kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da masu hannu da shuni da masana inda suka bayar da shawarwari kan yadda za a inganta ilimi a yankunan karkara. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
Ga gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ƙarashin labaran duniya. A yayin ziyarar da zai kai Kenya da Somalia, wani babban jami'in Baitul Malal Amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar Moscow daga yarjejeniyar fidda hatsi daga tekun Bahar Aswad zai yi tasiri kan ƙasashen Afirka. Karaman sakataren Baitul Malal Amurka mai kula da fannin ayyukan ta'addanci da kuɗi Brian Nelson zai je Afirka a wannan makon, kuma zai bayyana cewa Rasha ta yi watsi da yarjejeniyar hatsin duk da ƙoƙarin da Amurka ke yi na ganin an fitar da hatsi da takin Rasha zuwa ƙetare, a cewar mai magana da yawun Baitul Malal. Ziyarar Nelson na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke shirin karɓar bakuncin shugabannin Afirka a St. Petersburg a ranakun Alhamis da Juma'a don yi masa alkawarin ba su hatsi kyauta don maye gurbin na Ukraine. Sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Rasha da ta farfaɗo da yarjejeniyar hatsin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka aka cimma, wadda ta ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na Ukraine. A jiya Litinin, ƙasar China ta tabbatar da cewa tana aiwatar da takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya wa Koriya ta Arewa yadda ya kamata, a yayin da take mayar da martani akan wata wasiƙa da ƙungiyar manyan ƙasashen duniya 7 ta G7 da ƙungiyar tarayyar Turai da sauran wasu suka rubuta suna neman Beijing ta daina barin Pyongyang na kaucewa takunkumin ta hanyar amfani da yankin tekun China. Wasiƙar da aka tura ranar Juma'a ta nuna damuwa game da ci gaba da kasancewar jiragen dakon mai da yawa da ke amfani da yankin tekun China a Sanshe Bay a matsayin mafaka don yin hada-hadar kasuwancin albarkatun mai na Koriya ta Arewa da aka sanya wa takunkumi. Ƙasashen G7 da suka hada da Amurka, Canada, Faransa, Jamus, Italia, Japan, Birtania, game da Australia, New Zealand, Korea ta Kudu da kuma EU su ne suka rattaba hannu akan takardar kuma wasikar na zuwa ne gabanin ziyarar wata tawagar manyan jami'an China da za su kai Korea ta Arewa a wannan makon.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga Nijar kuma zamu leka makwabciyar ta Najeriya a can jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabashin kasar, inda tsofaffin ma'aikatan gwamnatin da suka kammala bautawa jihar suke korafi da rashin basu haƙoƙinsu, duk da irin gudunmawar da suka bayar ga gwamnatin a jihar a baya, musamman ma idan aka yi la'akari da yanayin tsadar rayuwar da talakan Najeriya yake fama da ita tun bayan cire tallafin man fetur. Ga Lado Salisu Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tsofaffin ma'aikatan jiha da na kananan hukumomi 21 a jihar Adamawa dai sun koka ne sakamakon matsalolin rayuwa da suke ciki, kun yadda al'amarin kan jefa su cikin halin haula'i. Comrade Babangida Isa tsohon ma'aikaci ne a karamar hukumar Dole ta Arewa wadda na tattauna da shi, shi kuwa ya mana ƙarin bayani akan halin da suke ciki a halin yanzu.
A gaskiya lokacin da aka zo aka biya na baya-bayan nan daga 1996 zuwa 2009 shine aka biya.
Shine aka biya kuma nan
miliyan 500 aka bayar, shi din ma ba kowa ya samu duka ba. Wannan sai ba yana da ba mu tsoro, mu da muka shiga ba mu wuce shekara 3 4 5 ba, sannan ga iyayenmu su ga nasu yadda ya kasance. Ina son baka wani mamaki, a pension akwai wanda abin nan balance nashi saura don biyan wulakancin. Ina son ga maka balance nashi saura 1000 a cikin 1996 2009 tun yana nan daga Gombe ne ko daga Hon, fi sabillahi ka gaya
shi ma nashi bangaren Comrade Ayubu Babagire na daya daga cikin tsoffin ma'aikata na jihar Adamawa wanda yace yanzu haka dai suna cikin firgici tare da rudani domin suna fama da mawuyacin rayuwa.
Yanzu kaga mun da muka ritaya daga baya ba ma kenan, yanzu haka yau ina da shekara 8 na ritaya, Allah sai ne babani hakkina ba. Akwai wa'inda suka yi shekara 13 14 haka yake, wallahi na ga maka ba ba su hakkin su ba.
To sai na hakkin ya makale
a wajen gwamnati mallan Allah sai ne.
To haƙoƙin ma'aikatan pension, haƙoƙin suna nan, akwai pension karan kansa, akwai gratuity, wanne ne kuke magana akai ko duka?
Muna maganan gratuity, maganan gratuity kamar yadda aka fada a slogan namu, sweet after labor, to ka ji dadi bayan ka gama aiki. To amma mu bayan mun gama aikin ba daɗi ne muke ji ba.
To suma a nasu bangaren kungiyar tsoffin ma'aikata a Najeriya reshen jihar Adamawa ta bakin shugabanta Comrade Muhammad Sali ya yi bayani filla-filla akan halin da suke ciki da kuma yadda dukan ƙasa ta tanada, daga bisani kuwa ya yi kira ga gwamnatin jihar domin su kawo musu ɗauki kamar yadda ta yi a baya.
Masalan tun da an ce maka shekaru 10 ba yau ba, gwamnati kuma ta tafiya take, ba dole sai in kai ne gwamna yau ka ce sai ka samu abu kai wani kuma ya samu
ya karasa.
Nan ni an bar abun ya dandare, ba ran ya dade, yanzu ya zama babban kaya wanda a ce yau a dauka shekaru 13 a ce zaka biya gratuity nan, ba karamin aiki bane, ba za a ce miliyan biliyoyin nerorin nan. To ta ya kamata mu girma gwamnati ya duba wannan, don doka ta ce duk lokacin da an kara ma ma'aikata albashi a kara kudin pension kuma, ko kuma har in ya kai shekaru 5 sai a kara, to yau shekaru nawa ba a kara ba.
Da shike kasa da makwanni ne biyu da suka gabata, gwamnatin jihar Adamawa ta rushe shugabancin hukumar ma'aikatar kula da yan pension a jihar, lamarin da ya sanya na tuntubi sakataren gwamnatin jihar Adamawan Awal Bamanga Tukur da na yake masa sakon katakwana akan wannan batu. Daga bisani ya yi komin cewar bari ya bincike yadda lamarin ya gudana. Mako guda da nake hada wannan rahoton har zuwa yanzu bai amsa mini akan wannan batu ba, na sake buga masa waya bai dauka ba, na kuwa sake aike masa sakon tunatarwa na karta kwana shiru kake ji. A yanzu haka dai tsoffin ma'aikatan kananan hukumomi da na jihar Adamawa wadda suka shafe sama da shekaru 13 wani kuma 14 ba tare da gwamnatin jihar ta biya su wasu daga cikin haƙoƙinsu na gratuity ba, wasu daga cikin tsoffin ma'aikatar kuwa suna nan suna karɓan albashin pension na wata-wata akan mataki kuɗi na naira 4000, wasu kuwa sun mamace har lahira ba tare da sun yi nasarar amsar gratuity nasu ba. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Gaida Lado Salisu Garba. To kada amanta shirin safe ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA
Africa mita ta 102.5 zangon FM. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:15 na dare. Kai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Ni na ga ganduje, ni ga ganduje a shekwari. Ila ce a rusa wannan gidan idan mutum ya taso shi ma a rushe shi. Wannan bincike
basu ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kirawo partners din sun ci ku ina takaddunku ya akai kuka mallaki wannan guri ina kaza ina kaza kawai abin da fa suka yi shine daga hawan su fa daukar bulldozer suka yi fa kawai suka kama rushewa kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa
akan garin musulunci 99.9% ka zo filin da muka fita kamar da shi da kowanne ko da kake cewa zallaci idi a sai zaka kika akwai zallaci da gidan su 50 amma wannan gurin azo a diba da santai a bayar sanin mu barona abun ba wallahi ba zan yi wannan ba sai mun dawowa da masallacin idi darajar sa
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsakamar waya shin mutanen da aka rusawa dukoyinsu da gidajensu da shagunansu da ma'aikatunsu a Kano za a biya su diya ko kome makoman su sanan daga cikin gwamnatin Kano da aka yi baya-bayan nan wanne ne yake da kujera a cikin wani babban kamfani da ke samun kungiloli da filaye daga hannun gwamnatin Kano din gidajen da abba gida-gida da kwankwaso suke ciki a yanzu na waye duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu taba a cikin shirin yau na tsakamawa amma kafin mu nisa bari mu ji abin da wasu kana ke faɗa game da rushe-rushen da aka yi a Kano da ya janyo asara a wajen wasu
ai wannan mataki da gwamnati ta dauka na rusau din nan mu abu daidai yake mana saboda dalilan da suka janyo waɗanda aka bawa filayen duk an ba su ne ba bisa ka'ida ba kuma su kansu waɗanda suka karbi filayen sun kansu sun san cewa sun si san zuciya ne domin guraren mutane ne na al'umma aka karba sannan kuma aka ba su su kuma suka sa kuɗaɗen suka siya
to a matsayina ni na dan Kano a gaskiya bana goyen bayan wannan abu da yake faruwa saboda mutane sun riga sun sa kuɗaɗen su miliyoyi sun zo sun yi gini ana samun shago idan kaje zaka samu yara sama da guda 5 a ƙasan mai gida tanan suke samu suke ci suke sha suke rufawa kansu asiri har ma su taimaki iyayen su da wannan abu amma an zo an rushe musu gurare to ta yaya yaya mutane ba za a zo a kuka ba yanzu ba dole zaman gida ya dawo ba sace-sace su dawo fashi ya dawo kwace ya dawo to ba mu dai ba abinda zamu ce sai dai mu ce wannan abu da aka yi mana akwai Allah Allah yana gani
madalla to muna sake tarbinku ga wannan muhawara da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya shirya mana tsakanin Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar NPP na Kano da kuma Ibrahim Zakari Sarina babban magatakarda ko sakataren na jam'iyyar Adawa ta APC akan dawo din game da abubuwan da suka faru tun bayan da abba gida-gida wato abba Kabir Yusuf ya dare kan kujerar gwamnati a nan jihar Kano din malamai bismillah
ina makomar mutanen Kano da mutanen da suka zo suka yi investment suka saka jari a Kano duk da kun ce ga matsalar da ta sa ku karuru sa musu kadarori menene makomar su abun ku
idan mutum ya da legal abuwa we look at it legal abuwa amma idan mutum bai da legal abuwa kamar da kake ga waka akwai ka'ida na ya ake ba da fili a Kano dole shi gwamnatin ya tattara komai shi ne commercial land shi ne commercial komai da komai ko shi bane shi ko hilan shi ko idan
shi kenan yanzu sai ce ku dama honorable da kuka yi wannan tsage-tsage da kuka dama ba ku bawa kowa takarda ba a matsayin ku na gwamnati
ya wato wannan abun ka gane ko wato ya kamata ya gane cewa idan mafadin magana wawa ne majinta ba wawa bane ba yanda za a yi haka kawai ko private company su zo a zo a zauna ai ka'idoji da su kamar yanzu na daula ka gane ko a zauna da gwamnati da lauyoyin waɗannan private companies din a zo a yarjejeniya a zo a gina abubuwa ai wannan ya nuna cewa kenan gobe ba wanda zai zo ya investing a Kano domin ya san wata gwamnatin ta zo ita ma in dai ba ta tsaya ta yi hankali ba ita ma zuwa za ta kawai ta sa bulldozer kawai ta rushe saboda ba ita ce ta
to gashi suna cewa din mai takarda sahihiya ya
kai ba gaskiya ba ai ba su ma sani ba sun tsaya ma sun bincika ne tukunna kamar yanzu misali yanzu maganar daula da ake yi ko yanzu haka kawai babu takarda babu komai kawai ko companies
ah da takarda
haka kawai ko yanzu ai kama
da takarda
to inda takarda
da
kani da Allah
mu
inda takarda me ta kamata su
barka da takarda
su zo su tsaya su ce ku ku kawo takardun ku
barka ji
amma ba wai ku ce wai wani mutum wai gura gwamnati
ku barka da takarda
barka da takarda
ya ce mun da takarda amma ba inda
biga maka
inda ka zauna bukar kaida
daga
bukar kaida bukar bukar kaida
ai ai akwai takarda
kaida
akwai kaidoji
da ta bada kwangila ko ta samu benefit
kuma ko wanne ne ma
ya markadin
ya markadin
ya markadin
ko wannan
kaidojin
ya kan duba takardun kun gani
ka ga ka ga
amma ka ci
ka ga mutum bakin da butan galtan galtan abin da kisa ga maka shine idan ka zo ka bada fili kana gauna kana gauna ai akwai kaidoji ya cancanta mutumin da yake chief executive na state ya zauna a bodo wani company bayan daurarin tsawa mun san kamfanin da aka baka dola mun san shi mun san kuma sai da tsatsin
to ai ko
su mun da takardun mu mun san alakar da gandu da jini mun san ta
ko ma menene
mun san su
abin da ake so a nuna
maka bari mu faɗa
abin da ake so a nuna maka
ka san faɗa mun san waye ne kamfanin mun yi bincike mun gane mun san waye ne
ba ku bincike ba
sai mun darata barkai sai ne kamfanin
waye ne kamfanin
lamashi
Lamashi
MD din Nibda sarkin Gonduje the same company aka ban kayan Lamashi
amma
the same company aka ba filin Shawuci the same company aka ba
eh amma a hukumance idan ya an bi ka'ida me laifi
misali the first Abdullahi shine din mutumin da aka ba executive position a state the first ka'ida ta kodin kwandan shine resign daga duwar company dake cikin
to me yasa kucin da kun gano wannan takardu tunda kun gano wannan takardu wai me yasa kuke tsare tsarin shi wanda kuke zargi Abdullahi Umar Ganduje ku kun tashi masatin da misali to me
alaka abin da ya faru
ina zuwa
me kace
ba kan masana shari'a suke cewa ba ku biya compensation ba
me kace da
kan sai kuma ku je ku hukunta wanda yayi amma ina makomar mutanen da suka
saka jari wannan kamfanin da yayi wannan ai is illegal
a san kana magana legality kuna illegality
wai gaskiya ba
to
ai ka faɗa ka ce land act barkaji
kace
land act
mata idan Allah ba wannan dake
don Allah do Allah kace land act ta ba gwamna power na confiscating ko ya overriding ko ya revoking the land
amma ta siga
siga da kebi
amma wace siga
da bunyi miki
ka tsaya a magana
nan do Allah a gidan zalam yango akwai gurin gwamnati akwai fili na mutane aka kiba
kamar na gidan Amina Bisram kamar gidan Abba gida gida na Dawaki Road
ko ina ka faɗa amma dai wannan akwai jadin jadin aka kuma aka
fara shi wannan gidan Abba
fa shi mi
ya sani
na gado shi mi yan wannan sani
Amina Abdulsalam na sane na
gado
shi wancan gidan konkoso na sane na karan
kasa wanne
wanda yake ciki yanzu
wannan gata ba ta rago ci
kwai kwa
to abuna ga 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 ga
ga ga
ga
ga ga ga ga ga ga ga ga
ga ga ga
ga ga ga ga ga ga ga suna cewa aka takardu maganar da ake shi ne ku dama ba da fulotan nan da aka ce da sauran gine-gine da hukuma ce ta yi ba a bi ka'idodi ba tun daga hukumomi na gwamnati misali da aka kafa hususan don su dinga kula da irin waɗannan abubuwa
to ai wato Mahmud ba su ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kawo partners din sun ci ku ina takardunku ya akai kuka mallaki wannan guri ta yaya kuka mallaka ina kaza kawai abin da fa suka yi shine daga hawan su fa daukar bulldozer suka yi fa kawai suka kama rushewa don haka ai ba a ma zo wannan ba amma ina so in tabbatar maka da cewa dole sai an bi gaskiya sai an bi ka'ida kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa
horrible Haruna Dogo
ai wannan dole ku jafa da ku dole maku ku mutsa da kwashi ba za a ba mu ba dole
kwani
dole a ba mu da
bari ni
wannan mutum su ai wannan barazanar
bari mu ci gaba zan maka tambaya da Allah kafin Abba Kabir Yusuf ya zo da wannan salo na rushe-rushe an koka da rushe-rushen da RFA a Kaduna menene zaka iya cewa alaka ko bambanci rushe-rushen da kuke da
yanzu da aka yi da Kaduna mutanen Kaduna gaje ka tambaye su mun rasa ku kace kisi da aka yi kuma wannan rushe-rushen ma da ake yi ya zalim misali shi yana cewa ba ai bincike ba kira ba
ni to ina ko
bincike aka ji mana da Allah
ta kai to shi ko
ya da Allah kaji
a sati
da
mutanen Kano wannan
ya kaji ni na ga Ganduje ni Ganduje a cikin kwari yana ci a rusa wannan gidan idan mutum ya tsaso shi ma a rushe shi wannan bice gamna je
yana kuma kai haka
yace aka
shi sa mu kokai haka shi sa kokai haka ina zuwa
honorable
to ai kaga baka
ma da
answer ba menene bambancin
namu reclamation reclamation ne namu ka da reclamation ko idan ka je kan teku idan ana so a zo da kasa gurin ana tako wani injiye dawo da yashi zo shi ana ce da wannan abu reclamation reclamation muke ba sai yiwu akan garin musulunci 99.9% ka zo filin din da muka fita kama da shi da kowanne ko da kake ce masallaci idi a sai zaka ka akwai masallaci da garin su 50 amma wannan gurin a zo a diba da sankai a bayar sanin mu bar wannan abu ma wallahi ba lafiya ba sai mun dawowa da masallacin idi daraja sa duk wata makaranta da aka diba dan mugunta aka sayarwa da wadansu dan san rai duk da cewa population din Kano yana tashin goren zabi yanzu ya ga 20 million
kamar kana cewa ba ku gama ba za ku ci gaba kenan
nan rubutu kware kuwa kware kuwa
amma ai wallahi barkaji ana kokawa da yadda
ku wallahi this school wallahi this school inda aka diba
ma'ana ba za ku ji kira
da yanzu ai sai ba ta Najeriya
honorable
a to ai ku ba ku magane cewa wannan abubuwan da kuke yi kanku kuke barna kanku kuke wadi kanawa kuke cuta
alƙawari muke yi tsakanin mu da Allah cewa we will claim this
to ina so ta tabbatar maka ga ka'ida ga ka'ida
honorable
ji ko ka'ida in dai kai alƙawari za ka yi abu wanda ba na arziki
ba
ina so ta tabbatar maka wallahi ba na arziki
ka ce reclaim the
field ka'ida a cikin musulunci to kada kai idan kai alƙawari cewa za ka yi sabo to ga ka'ida a
cikin wannan sabo bane
ai wannan ai sabo
to shi ga yanzu kai
abu sabo kado ma kuwa
yanzu kai yanzu
mutane
Ibrahim
kun hana mutane kasuwanci kun kai da mutane
Ibrahim
kun sa mutane su zama barayi
Ibrahim
a'a kani da Allah da
Allah
ya kamata ku yi
sai
ku ga yawo mutane
shekara
cewa
shekara
abinda zaku yi ga abinda zaku yi
za ga abinda
yawo yanan mutane
shekara nan
zan yi a bayan kun ga kun kare mutane
shekara nan ana yi kasuwanci
a wannan gurin
shekara nan ana yi kasuwanci you rule for 8 years
ina zuwa
and the people of Kano rejected you ai sun ce wannan
abu da zaku jara sai ku jara
sai ku jara
sai ku jara wallahi a yau da zabe ko da kun sha mamaki
bari magana
bari ne bari kun kuri'a da kuka samu
bari ne magana
bari da ta gaskiya
ko da kai da mun ci abe kenan
bari ne ne ce da
kai da mun ci abe kenan ai zabe da kai da kai ai zabe da kai da Yesu za a nati
cewa ga shi kuma malamai to muna da sauran yar wannan muhawara da ta rage da muke so mu kammala da ita a rana wacce Allah ya kai mu daga ciki za mu ji shin tsakanin kwankwaso da abba wa yake bada umarnin rushe-rushen da aka yi a kana yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Umar Haruna Doguwa da Alhaji Ibrahim Zakari Sarina da kuma musamman shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kori Ali Mustafa Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington ku huta lafiya
madalla a gaida Ali Mustafa Sokoto wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice Amurka ta sanya takunkumi akan wasu jami'an mali guda uku ciki har da ministan tsaron kasar bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girki da kuma fadada ayyukan kungiyar mayakan Wagner ta Rasha a cikin kasar. Baitul Malal Amurka ya ce ya sanya takunkumi akan ministan tsaron kasar Mali Sadio Kamara wanda ya ce ya yi tafiye-tafiye da yawa zuwa Rasha a shekarar 2021 domin taimakawa cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar Wagner da gwamnatin rukun Mali akan tura sojojin hayar zuwa kasar da ke yammacin Afirka. Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki 100, kungiyoyin fafutuka sun yi kira ga kasar Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassautawa 'yan gudun hijira sharaɗin shiga kasar ta. Suna mai cewa 'yan Sudan da suka rasa matsugunansu na cikin halin kaka na kayi. A halin da ake ciki, asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF ya ce ya samu sahihan rahotanni da suka nuna cewa an kashe akalla yara ƙanana 'yan Sudan 435, wasu akalla 2025 kuma suka jakkata a cikin kwanaki 100 da suka wuce. Abinda ke nufin kusan cikin sa'a guda ake kashe fiye da yaro ɗaya ko a jakkata wasu. A yayin ziyarar da zai kai Kenya da Somalia, wani babban jami'in Baitul Malal Amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar Moscow daga yarjejeniyar fidda hatsi daga tekun Bahar Aswad zai yi tasiri kan kasashen Afirka. Karaman sakataren Baitul Malal Amurka mai kula da fannin ayyukan ta'addanci da kuɗi Brian Nelson zai je Afirka a wannan makon kuma zai bayyana cewa Rasha ce ta yi watsi da yarjejeniyar hatsin. Masu sauraro da wannan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau. sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. A sake jin mu da shirin mu na hatsi. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tayani gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawe, sai injiniyan mu na wannan lokaci Jonah Cummings, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.